Haka.
Mai wuya.
Inda a nan arewacin Najeriya suna samun abin da suke samu, ko kuma abin da suke nema, wanda ya danganci dabbobinsu, inda suna samun waɗannan abubuwa, zai wahala ma su yi tunanin tafiya kudancin ƙasar nan. Rugar nan wallahi wallahi lokacin da aka ji ana za a kama ruwa a ƙasa da mun yi daɗi kwarai da gaske.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muna tafi da kashi na uku na muhawarar da muke game da halin tsaka mai wuya da Fulani suke ciki a Najeriya. Kamar yadda muka faɗa a baya, Fulani suna fuskantar zargi a bangare ɗaya na cewa su ne aka fi gani, ko kuma zargin su da cewa suna tauka ta'asa na sassacen mutane da tsaya kan titi suna tare mutane suna karɓi kuɗaɗe. Amma a ɗaya ɓangaren kuma su ne ake ta tausayawa saboda halin wahala da suke ciki a wasu sassa na Najeriya, musamman a ƙasashen Yarbawa. To a cikin wannan shiri ne yau za mu duba shin ko samar da wasu bukatu na su Fulani ɗin zai magance abin da ake fuskanta, sannan kuma za mu ji amsar tambayar da za a yi na cewa shin shugabannin arewacin Najeriya, kama da shi shugaban ƙasa da kuma gwamnonin arewacin Najeriya ɗin duka, suna tallafa wa Fulani ko kuma dai sun kawo ido sun saka musu ne a cikin wannan wahalhalu da suke fuskanta. Kuma me ra'ayi ne game da kiran da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje na cewa a ma daina barin Fulani suna zuwa kudu, a fasu su zauna arewacin Najeriya su fita daga cikin wannan matsaloli da suke ciki. Ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin tare da baƙinsa Salisu Garba sarkin Fulanin Shagamu da kuma Alhaji Musa Jika na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya ta Amnesty International.
Abubuwan da za ta yi, abin da ya shafi inganta rayuwar Fulani shine kamar gina musu makarantu da gina musu wurin mashayan ruwansu. Burtali dai ga baki ɗaya, ko kuma abin da ya shafi me yake da suna riga, wanda gwamnatin tarayya ta bullo da shi a lokacin da ta ce za ta yi musu riga. Amma 'yan uwanmu na kudancin ƙasar nan sai suka kasa fahimtar menene ma rigan, sai aka yi ta hayaniya har aka dawo aka manta da wannan magana. Shi ko riga ana maganan guri ne wanda aka killace shi Bafulatani makiyayi, nan ne zai zauna da shanunsa da kuma abincin da za su ci da ruwan kuma da za su sha da kuma makarantun kuma ƴaƴayensu. So kaga wannan akwai ƙalubale babba ga musamman ga gwamnatocinmu na arewacin Najeriya. Domin me tunda yake abin ya zama kudancin ƙasan sun fassara abin da wani fassara daban da aka ce za a yi wannan rugage domin a samu sauƙin waɗansu fitintinu da satin sanu da sauran dai abubuwan da yake tasowa dangane da Fulani.
Yau Haji Musa, da kai maganar shugabannin Arewa, kana ganin kaman ba sa taka wani muhimmiyar rawa kenan wajen inganta rayuwar Fulani na ko kuma kare su daga caccaka da tsana da ake nuna musu a wasu sassa na ƙasar nan?
Ai ba wai kare su da ko caccaka, a'a, abinda ake magana haƙoƙin su wanda ya kamata su ma su samu a matsayin su na 'yan ƙasa shine kaman wannan rugagen su ya kamata su yi. Kowane jiha ta yi ma nata Fulanin irin waɗannan rugagen da kuma gina musu makarantu nasu na ƴaƴayensu na Fulani da kuma karantar da su na abin da ya shafi sanin Allah. Domin me? Saboda idan za a samu yaron Bafulatani ya wayi gari babu ilimin boko, babu ilimin Arabic, ba abin da ya sani, saboda haka maganan tausayi da imani a tattare da shi kaga babu. Shi yasa kake ganin sai kaga su kashe mutum ko kuma sun fasikanci da matan mutum ko da ƴaƴayen shi duka da sunan cewa suna neman kuɗin fansa, wanda kuma kaga inda da akwai ilimin kuma gwamnatocinmu na arewacin Najeriya sun yi musu abin da ya kamata. Ina kyautata zaton ba za a samu irin waɗannan matsalolin ba. Shi yasa ka ji na ɗauko maka maganar nomadic. Nomadic ta zama tana gina makarantu a dazuzzukan da Fulani suke zaune. Sannan ita kuma Embayas wacce take ba da ilimi wanda ya shafi na Arabic, su ma su shigo ciki su haɗa hannu da Embayas da ita nomadic. Domin me? Saboda a samu abin da ake nema. Ita Embayas ta karantar da su sanin Allah, su kuma nomadic su gina makarantu su zuba malamai waɗanda za su karanta koyar da su ilimin zamani. So ina gani idan aka yi wannan za a samu sauki na al'amura fiye da yadda ake zamani. Amma an bar su kara zubi su kenan daga wannan gari ba su wannan gari. Amma inda a nan arewacin Najeriya suna samun abin da suke samu ko kuma abin da suke nema wanda ya danganci dabbobinsu, abin da ya shafi ciyawa da ruwan da shi kansu dabbobin za su sha. A dai samu kwanciyar hankali wanda ya race a wuyan gwamnati inda suna samun waɗannan abubuwa zai wahala ma su yi tunanin tafiya kudancin ƙasar nan domin yin kiwo. Saboda kaga kowane lokacin abu ya taso in suka je kudancin ƙasar matsalan a kansu take ƙarewa. Kuma alhali in ka dawo nan arewa mu kuma suna kallon kaman Hausa Bahaushe shi ne kuma matsalar su.
Zan koma ɓangaren shi sarki. Ka ji dai bayanan da shi Alhaji Musa ya yi game da wannan matsala ta Fulani da sauran al'umma. Kawo yanzu akwai kira da gwamnan jihar Kano ya cewa a hana Fulani zuwa yankin kudancin Najeriya da dabbobinsu. Kukun ya kuka ji wannan kira da gwamnan Kano ya kuma ga shi Bafulani ne dan uwan.
Duka kungiyoyin Fulani nan ba su taimaka ma ainihin Fulani. Kamar yadda faɗa farko ba za a ce gaba ɗaya ba, akwai wasu ka kama kungiyarmu alhamdulillah kowa da gasari ta taka rawa ƙwarai da gaske a kudu maso yammacin ƙasar nan saboda lokacin da ba mu kama wannan kungiyar ba.
Wace kungiya ke nan? Ya suna
kungiyar? Kungiyar sarakunan Fulani.
Haka.
Kungiyar sarakunan mana Fulani na Rasan Yarbawa.
Haka.
To shi ne da muka shigo kuma kowai na muka damu ganda kama muke zuwa ruga-ruga kowai na mu zai wannan mutum na kowai na mace gidan ta su daga mun sha zuwa mutum wajen sau biyu ko sau uku ne muka je mu banda zuwan in yaka mutum yau wannan wajen har gobe za a ce za a mutum wajen wannan haka muka riga zaga muka zanga zaga kuma tun daga lokacin aka daina wannan da ta na rikici don kafin ta kula da baya ta an taɓa rikici da Fulani wajen taki nan da yawa amma tun da muka shigo wannan mu kawo wannan kungiyar tamu da kungiyar sarakunan Fulani alhamdulillah aka samu zaman lafiya wannan yankin saboda lokacin duk gwamnati muna tare su. Kuma sun gwamnati ga sama ramin kwamishinonin gona bayan kwamishinin gona duk manya-manya su ne Yarbawa an haɗa ba su mai mitin da su muka ce duk lokacin da wani abu ya faru wani kowai ko kula da yayi banna ya shiga wani gona wato ka ɗauki ma wannan babu na akan akansa ko hukunci akansa a kai shi wajen shari'a in aka yi wajen shari'a mu za mu zo mu idan ya yi laifi mun tabbatar da ya yi laifi mu da kanmu za mu tilasta shi ya biya wannan kuɗin gona idan ko ba mun tabbatar da cewar abun ba haka ba ne. To kaga kuma za na lafiya sulhun don ni kai na jin da ko lokacin da wani fila suka shiga aka ji sun shiga wani guri su yi fanna gurin nan aka kira ni da vigilante da DPO gaba da muka je wannan guri wallahi da muka je muka ganin gurin kariya ne a ce kariya ake musu su da kansu mutanen da suka zo su kansu bije su kai da Allah dalla mai hakuri wannan abun da Allah kai zo kai zama don na ce don kuma lokacin da yaro an kama yaro an kulle shi kuma shanun sun wace da ke tomo kuma shanunmu sun tai wajen saboda shanu 30 masu sayin da suke wadda haka ne yanzu Yarbawa da suka ce an masu banna kuma ba ƙarya suka yi to yanzu za su nemo shanu a kira bayan da ka to gaba da zai je nemo shanu hankalin su ya tashi aka ta aka abin haga dan take suka ce dalla mai hakuri kamu wannan bai zo ya jama wani rikici kaza suka ce dalla dan da mai hakuri shanu ne za su koma tunda din suka dare ya za su koma inda suke aka zato irin wannan ba sun shafa ruwa da yawa kuma alhamdulillah kungiyar mu din ta yi rawar gani kwarai da gaske a wannan yankin ba zan ce wai akwai mun kama mun sa kowa suke wannan ci da ce to da me ci da ce to wani ma suke hada samu a jiya a rawar ta kamar yadda wannan abin da ke faruwa yanzu akwai mun ma sa kirki kuma sa kishin filan da wanda kuma ba su kanun filan ne wani abu zai tashi da mata wannan karkashin wannan filan ya so yi wani abu ba bai faru ba shi zai sa abin ya baje kama da kira yan sanda su kama mutum don saboda mi don su samu da abin suke nema akwai irin wannan abubuwan akwai wani irin wannan mun san da su mun san kuma yana faruwa. Amma alhamdulillah kungiyar mu dai ta sarrafa kuna filayen ta aiki kwarai da gaske a kudu maso yammacin kasar nan kuma ta magani abin ba kwana nan ba da aka shigo da wannan magana bangaren siyasa ake son kawo wannan rikicin na tsakanin filayen da manoma wanda an samu zaman lafiya gaskiya. Amma ina nake tare shi kuma shine maganar ruga. Rugan nan wallahi lokacin da aka ci ani za a kama ruwa a kasar nan mun yi daɗi kwarai da gaske saboda me filayen za su zo su zauna wuri guda kuma a kama wasu asibiti ake za a kama asibiti. Da nasu da dabbobinsu da makarantu da na islamiya da kuma za a yi za a bayan shi kuma za a kawo kuma ofishin yan sanda shi ma a sa shi a wannan gurin mun ji daɗi kwarai da gaske kuma haka zai kawo ci gaba kwarai da gaske. Har kafilan suke zuwa suna yawo suna sai da nono gazuwa lungu-lungu suna sai da nono. Kaga wannan abun zai daina. Duk wanda ke son nono ya je ruga ya je sai shi. Kaga su maza sai da za su sai da shi da mutunci ko ba shi akwai kamfanuka masu ne kamar yogurt. Za su zo akawo kamfanin a gurin. Kawai akawo kamfanin na yogurt. A rinka a wannan guri. Kaga mun gasa su kuma ga ilimin suna samu kamar yadda ke cewa rashin ilimin yana kawo gaskiya ne. Mutum yana cikin daji bai san komai ba da shanu ban da wani abu bai san komai ba. Duk abun da aka ce mai da yaje zai je shi yana ganin kamar ya daidai kuma san ba daidai ba ne. Don haka ni wannan ina tare da ribi sai.
To a gaishe ku malamai barkanku da aiki. Jama'an nan muka kawo ƙarshen kashi na uku na wannan tattaunawa ko muhawara da muke ji game da halin da Fulani suke ciki a Najeriya. Allah ya kai mu rana wacce za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara din. Yanzu a madadin shi Babangida Jibrin wakilin namu kenan da kuma bakin nasa Salisu Garba, sarkin Fulani Shaga mu tare da Alhaji Musa Jika na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya wato Amnesty International, sannan da Grace Alheri Abdul ta taimaka wajen haɗa shirin nan. Aliyu Mustapha Sokoti ne daga DC. Ku huta lafiya.